Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da ke ciwo makiyaya tuwo a ƙwariya a jamhuriyar Nijar. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, shirin da ke yayata gudunmuwa da masu rayuwa da wata lallura ke badawa ga cigaban ƙasa. Sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Kana ku ji nasiha albarkacin watan Ramadan. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Yau Alhamis dinnan, idan Allah ya yarda, shugaba Donald Trump da Amurka ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan auye fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 akan yanayi ko kuma a'a. Shugaban ya bayyana haka ne a sakon da ya sa a dandalinsa na Twitter jiya Laraba da daddare. Shugaba Trump ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke da misalin karfe 3 na yamma a agogon Washington DC. A lokacin da ya bayyana da Prime Minister Vietnam wanda yake ziyara nan Amurka, Mr. Trump ya ke ba da amsa ga tambayar da aka yi masa akan wannan batu. Illa kawai ya ce nan ba da jimawa ba za a san matakin da zai ɗauka. Tun da farko ya ce yana jin bayani daga ɓangarori da dama, a saboda haka zai yi nazari tukunna.
Bom da aka ɓoye cikin wata mota jiya Laraba da safe ya fashe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya kashe akalla mutane 90 da raunata fiye da mutane 300. Wani jami'in tsaro da ya ce kada a bayyana sunansa shi ya faɗa wa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bom ɗin. Tun farko, mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiya ta Afghanistan, Wahidullah Majro, ya ce mutane 80 ne suka mutu, ko da yake ya ce akwai yiwuwar adadin ya karu. Bom ɗin ya ratsa yankin Wazir Akbar Khan na birnin Kabul, inda nan ne ofishin jakadancin ƙasashe da ofisoshin gwamnati suke. Bom ɗin ya lalata motoci da gine-ginen da suke kusa.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba aka rantsar da Alexandra Vučić a matsayin shugaban ƙasar Serbia, sa'o'i bayan magoya bayansa sun yi arangama da masu zanga-zanga waɗanda suke zargin shi da laifin mulkin kama karya. Mr. Vučić, wanda tun shekara ta 2014 yake riƙe da muƙamin Prime Minister ƙasar, ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Afrilu da gagarumin nasara. Jiya Laraba ya soka daga kan mukamin Prime Minister a hukunce. A yayin da yake jawabi gaban magoya bayansa a harabar Majalisar Dokokin Ƙasar, shugaban ya yi alƙawarin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kare makomar yaran ƙasar. A can ƙasar Macedonia kuma, jiya Laraba, Majalisar Dokokin Ƙasar ta zaɓi sabuwar gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban masu hamayya Zoran Zaev, matakin da ya kawo ƙarshen cijiyar harkokin siyasar watanni 6. Kusan watanni 6 bayan zaben wakilan Majalisar Dokoki da aka yi a ranar 11 ga watan Disamba, jiya Laraba da daddare, wakilai 62 daga cikin wakilan Majalisar 120 suka zaɓi sabuwar gwamnati. Tun shekara ta 2015, ƙasar Macedonia ta kasance ba ta da tsayayyar gwamnati bayan abin fallasar satar jin bayanai ga ta hamɓarar da tsohuwar gwamnatin ƙasar.
Hukumomin ƙasar Somalia sun ce wani kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen Somalia ta Al-Shabab mai suna Bishar Mumin Fara, jiya Laraba ya saranda ga sojojin gwamnatin ƙasar. Ministan yaɗa labaru na ƙasar, Abdulrahman Omar Osman, ya tabbatar kwamandan na Al-Shabab Bishar Mumin Fara ya yi saranda jiya Laraba a yankin Hiran dake kudu maso tsakiyar kasar. Wani jami'in sojan Somalia mai mukamin janar da ya yi wa komandan Al-Shabab din tambayoyi ya fada wa murya Amurka cewa kungiyar Al-Shabab ta tura komandan zuwa Hiran, wani babban yankin kasar Somalia wanda ke da kimanin mutane miliyan guda, yawancin su manoma, domin ya kai musu harahari kuma ya kashe su cikin wannan wata na azumi. Komanda na Al-Shabab ya yi saranda kuma ya mika wa sojoji bindigogi masu sarrafa kansu samfarin AK-47. Labaran duniya kenan kuka saurara. To ba da labarin bude taskar hotannin namu a jamhuriyar Niger, inda makiyaya a yankunan karkara ke kokawa kan rashin tasirin matakan da gwamnati tace tana dauka na magance matsalar cimakar dabbobi, lamarin da ya kawo faduwar darajar bisashe a kasuwanni. Wakilin Musulmin Muni Barma na dauke da cigaban rahoton.
Babban abin da ke tayar da hankalin makiyaya game da halin karancin cimakar dabbobin da aka shiga a bana shine rashin samun ta a kasuwanni, musamman a karkarar da ba kasafai motoci ke zuwa ba in ban da ranar kasuwa, lamarin da ya jefa dimbin bisashe cikin halin galabaita ya kuma kara karyar da darajar su a kasuwanni. Dalili kenan da suka fara kai kuka a wajen kungiyoyin bunkasa ayyukan kiwo irin su Kafan, inji shugabanta Sanda Bammi.
Dabbobin duka Niger sun taru wuri guda ne kasan Birmo wajen akadanin daga Dibeje. Chawa sun kare, ruwa ma na tafki ya kare. Mai kredi fata akwai mutumin mu wanda ya fito daga can, bisa sai mutane inda ya kawo shi haka sun daure su, haka sun kunshe su sun tai. Basu sai da komi ba belle su sai abin shi. In ka sawo kawo saniya guda baya wuce jikka 25. In baya iya tahiya da mota ka dauko shi ka biya mota jikka 10. Kenan baka samu abin da zaka sai sako na haƙi, belle ka sai dan dussa ka kai ma dabbanka. Dabbanka ya fadi, ka kawo shi kasuwa baka sai da ba, kai ma rayuwanka zaka rasa.
A baya-bayan nan gwamnatin Nijar a yayin wata ganawa da jakadun kasashe da kungiyoyi masu hannu da shuni ta buƙaci ton 70,000 na cimakar bisashe domin cike gibin da ake da shi, ta yadda za a tsilar da rayukan 10 miliyoyin dabbobin da ake da su a wannan ƙasa. Sai dai da alama rijiya ta ba da ruwa guga ya hana, domin abubuwan da hukumomi ke aikewa a karkara ba sa shiga hannun waɗanda aka yi domin su.
Abubuwa wadda gwamnati yake tura ma talakawa ya kamata ya shiga hannun talakawa. Ba mutum guda za a zo a kawo mota ya kose dusa ya bir talakawa. Makiyaya wadda ya zo da sakon shi guda a bashi hali ya sai shi, ba a yi haka nan, sai dai mai hanya mutum guda ya zo ya kawo mota ya gare wajen Meri.
Kamarin wannan matsala ya haddasa zaman doya da manja tsakanin makiyaya da jami'an kare gandun daji a wasu bangarorin yankin Maradi, inda wasu makiyaya kan zuba dabbobinsu a gandun da doka ta haramta gudanar da kiwo ko ayyukan noma saboda dalilai masu nasaba da kare muhalli da bunƙasa wasu nau'o'in halittu. Sai dai sakatare janar na ƙungiyar Kafan Al-Mansur Muhammad na cewa
in mutum ya shiga reserve, in ya taka doka inda akwai doka na court forest a yi tara yadda kamata, shi ke mana abinda an kai ga division nan da ozover sun kai nan bai kamata ba. Komi lahin mutum ya kamata a bashi darajar shi. Irin waɗannan yara da aka ma sun shiga ko reserve ne, brigade ta musu walakanci, kuma uwayensu yau suna kuka da wannan abu. Cikin ma lokacin da yau muna nema mu jawo hankalin mutane saboda tsaro.
A watan Fabrairu da ya gabata, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya gargaɗi shugabannin kananan hukumomin da suka yi amanna sun karkata akalar tallafin cimakar dabbobi da na mutanen da aka aika domin sayarwa talakawa akan farashi mai rahusa su hamzarta amayo abubuwan da suka ci ko kuma su fuskanci hukunci. Sai dai idan aka yi la'akari da ƙorafe-ƙorafen mazauna karkara a yau, akwai alamar wasu ma'aikatan ba su daddare ba. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da lakafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
da kake kullum sai zo rasa ka wata rana aje idan na ba su kallon gare kuma kafin ni mutu kai aure baba na kuma shi dana saurara kaje kar ka dinga yin babban mafalki yace shanin duniya ba sauki ba ka dena yin babban mafalki ubangiji ba sai ta ba kariya ba dumi yace idan nayi naci a cikin komai zan yi shawagi a cikin sarari sai na ce o mama na karki sake yin kuka sai na ce wa mama na karki dinga yin kuka suru na kuma na bi sai tu ubangiji shi na
madalla yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai kiliniya nakasa ba za ta zama
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Har yanzu dai muna ci gaba da tattaunawa ne tare da Haruna Muhammad, wani mazaunin jihar Kaduna wanda yake da bukata ta musamman domin kuwa gurgu ne a zauna akan keken guragu amma kuma ya shahara a sana'ar walda. Shin Haruna, a cikin mutanen da suke da bukata ta musamman, kana tunanin ta ina wannan sana'ar taka zaka iya taimaka musu dan ganin cewa an samu iri-irin Haruna sau shurin masaki?
Wacan kuma abin da ya kamata ko wallahi gwamnati ne ya kamata ta yi kici kaka a cikin harkar al'amuran da kaza su in suka ba ni iyayen su wallahi suna nan gwamnati saboda majority yanzu kaga a nan Najeriya iyayen da kaza su wallahi talakawa ne ba su da karfin za su iya yi tafiya al'amuran da kaza su 100% ba su za su iya ba sai su iyayen su karshen ta mahala na kasashen shi ake nema a nishi zo ke maka mai gida su kaga ai ba zai yi ba sai gwamnati ta shiga harkar
to kamar yanzu aka ce ta ina za su shiga wata shawara zaka bada aka ce ta ina gwamnati ya kamata ta fado ta ina ta fara wata gaba
wacan ba koya mana kasa su aikin ne matsalar ba ka kamar ni yanda na faɗa ma ina fita ne na je na zauna da masu tsafa kanan na zauna da masu tsafa na fita ne je na fara process na fara process wacan gwamnati akwai wani kasa mu da yawa gani yake kai shi ba ya ji ba ko ba wannan baran fa ba yanda zai yi ba yanda zai yi ba zai yi wata wani wannan baran fa
yana garuwa
to wacan gwamnati ta dinga dan matsawa kamar dole ta zama kamar dole fa
ita ga kuma kamar doka kenan
eh kamar wallahi ta zama kamar doka in ta zama kamar doka su kansu iyayen za su gadi cewa yaran su yana hannun gwamnati wannan za ta koya mai sana'a wata in ma yana ganin cewa sana'a ba za ta kai ga ci ai zai ga sauran na kasasu ɗan wasu masu yin sana'a wanda sun wuce da sanin shi zai za su zama burkiwa gare shi ko ba haka ba shi ma yana sai kai state din zai sha wan haka sannan mu kuma sauran inda muna zama da su muna burge su din dole akwai shawarwari ku dage za ku kamo mu ko kuma ku wuce mu ku dage kaza 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 in muna burge su kamar mu da nake ni yanzu da nake zaune da manyan manyan injiniya ka sana bana aiki in sun shi ma din ya fita za su ce aiko kaza ka mutanen sarau kuri shi ma ba shi kaga ba shi kade ba haka 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 duk zai gama mutanen mu kowa yana da abu da zai ci a dinga taimakon juna
to amma misali yanzu kana tunanin kamar misali kamar wata ƴar kungiya haka da kuke da ita ko kuma a ce a kawai yau ni Haruna na yanke shawara duk shekara zan dauki yaro ɗaya misali ne na kasa ga na koya masa aiki cikin shekara biyar in ya iya na yi shi sake dauko wani duk a karamin karfi kana wannan tunanin
gaskiya kungiyar mu sai gogari da ina ɗaya daga cikin mutanen da muke bi duk inda wani haƙi yake ko mai anguwa duk da kace shi mun je mun gabatar da kanmu cewa mu ne mu kaza kaza mu zo daga waje kaza da Allah da Annabi da ya ga gurgu matashi wanda isa cewa yana da lafiya yana da ra'ayin ya koyi sana'a ya buga mana waya ga nan bamu muna da inda zamu kai shi gwamnati za ta koya mai sana'a in ta koya mai sana'a za ta yaye shi ta bashi kayan aiki ta bai shawarwari da zai taimaki kanshi sauran kuma shi ma sai ya cika da nashi to watan kuma sai a ɗanko ɗan ƙara hafi kaɗan da nake son ƙara wa gwamnati watan ba yaye mutane ya kamata a samu su a an yaye su an cire hannu gwamnati
kana nufin irin NDP da wuraren koyar sana'o'i kake magana?
Ka dinga bin su a gindi a gindi tana gani na suke tafi da al'amuran sana'o'insu
ba ya koya yi wajen da abin ba
yawwa su ma in suna gwamnati in tana da yadda za ta yi ta gace tunda tana da injiniyoyinta wani za mu baka aiki kaza kamar ka ga yanzu kamar mu na Najeriya yanzu misali akwai ayyuka da yawa da ko kujerun makaranta ko gadajen makaranta da gwamnati take rabawa da yawa wanda na kasan za su iya aikin ta ce muna da mutanen mu da muke so ka ba aikin nan da Allah za mu baka aiki waje kaza muke so ka ba aikin nan mutanen mu ne ka so da taimake su a taimake su a haka a haka gwamnati tana ba su sauran ma 'yan gari wallahi za su kawo nasu amma ka ga gwamnati ma ba ta ba su ba bayan za a yi su ma 'yan gari su kawo nasu
to yanzu kai a matsayin ka na wanda yake da bukata ta musamman idan nace wai shin menene matsalar masu bukata ta musamman ko me zaka ce mu
gaskiya matsalar masu bukata ta musamman ba shi ne wai su yi karatu ba a ko su koyi sana'a gwamnati ta ba su kyakkyawan kulawa na tafi da al'amuran su kaga yanzu misali Usman a cikin masu nakasan nan akwai mutumin da hannun shi baya aiki baya tafiya ko kuma a ce ba mai da ido shi kuma wannan shi ya zaka da shi kaga shi an aje mu a misali an aje mu a gefe mu ba na kasa su bane shi kuma wannan me za a kira shi kaga ni shi ya wannan nake mu makin nan to gwamnati wallahi ya kamata ta miki wannan
misali ku kuma wayanda ake ganin cewa gafa wayanda a cikin ku ana son a koya musu sana'a ana son a ba su ilimi amma na timbara da ba za su bari ba su kuma menene matsalar su kenan me zaka ce musu
gaskiya masu yin wannan hali ya kamata su yi su gane cewa wannan ba sana'a ba abin madogara ba ne saboda akwai masu nafiyar ma da ba su kai shi ba ma ya mallaki gida ya yi aure yana da komai nashi na bukatar na rayuwa to shi ba baya sai wannan abin ba za ka kai shi wannan abin ko abu sai ya tita din kawai naira biyar naira goma na bashi shi zai tara ta ba zai taru ba ya janye wannan abin a rashin ba zai taru ba ba za ta taru ba ya yi haƙuri ya janye abin a rashin ya koma ya tsaya ya natsu akwai sana'a da zai iya ko kasuwanci ne ko da kaɗan kaɗan nan ya fara Allah sai ya taimake shi.
To ƙungiyoyinku na nakasassu daban-daban ko makafi ko guragu ko kutare ko ma wata irin nakasa ce kai ko da hatsari mutum ya kafa shi ta fita kaga dai ya faɗa ciki. Shin ƙungiyoyi irin waɗannan kana da kuka a kansu koko yabo koko ba yabo ba fa ya yake a wurinka?
Watan abin da kungiyoyi na suke sai su yanzu a nan muna mu kasan mu nan ma kaga kawai misali nan muna mu a jihar Kaduna mun bi cewa muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana da wani kamar mai bada shawara bangaren mutanen mu da zai kai kukan mu gaban gwamnati ne direct gwamnati ta duba ta ga iya abin da ta faɗa mai a Kaduna
ko ina
a Kaduna ai sauran ba zan ce ma gaba daya Najeriya duk su ma abin da muke process su suke processor cewa in ya faɗi matsalolin shi da gwamnati za ta faɗa mai to kaza mu ko ya kamata mu kuma za mu kaza sai da ya faɗa mana mu ko mutanen mu za mu faɗa musu kaza ya kamata a yi da abin
da kuna da wakili kenan ba kawai mai ba gwamnati shawara ba a wakili
tsakanin ku da gwamnati ya kike a cikin yawa to ko da an ba mutanen sai mu ga cewa mun dai roƙa an ba mu to amma ba ta mana amfani
su ana ba ku lafiyayyu ne ko da kasasu
wallahi da kasasu ne yan uwan mu saboda ba sa ma samun daman ma da za su shiga da kotun mu
bare to ko aljihun sa yake cika kawai
na'am
ko nasa aljihun ne yake cika
gaskiya ba zan kira ka aljihun ne yake cika ba saboda inda na ai muna ganin su ai inda na san aljihun ne yake cika zamu ga canji a cikin su ko inda da mun ji ba mun ji to me za a ce an yi abin nan ya ki ya ci wa to ba mu da yadda zamu kita ke gani yanzu ma kamar kungiya ne karsan ma ka ga ba to da ka ba za ka dogara da kungiya ba dole ka fita ka je ka nemo naka
yanzu aka ce za a gyara wannan kungiyoyin na kasassu din aka ce za a gyara wata zaura za ka bayar misali aka ce yaya za a gyara Malam Haruna
gaskiya akwai shugabannin mu ne na kasassu da suka san me suke yi ko san abin da suke yi watan da su ya kamata gwamnati ta jawo su wallahi gwamnati ta san me hankali ta san mara hankali inda zauna da su tana tattaunawa da su ta san inda suka dosa ta san inda suka fada san inda suka tsaya didi to kaza ya kamata kaza ya kamata to shine ne yake za ku taimaki an wasu mu kuma za mu taimaki
a karshe menene ban tambaye ka ba kake so kai magana akai
bangaren ilimin na kaza sannan nake so a ƙara ƙarfafa mu gwiwa saboda ka kama mutanen mu yanzu kuma akwai da yawa wanda ba za su iya sana'an nan ta wahala da ake yi wata na kaza dole karatun ne za su dole karatun ne za su
ya dan samu dan kale wata yar computer shi a office yana aiki yana ba da wadannan
shine ba kaga yana samu saki to kan kamar yanzu makarantun da kasu kamar gidajen da muke zama yanzu duk da nan dai majority zaga haya ake yi dole amma dai hayan sai ka ji inda zai fi ma saukin rayuwa inda ba za ka dinga shawuyan shi ba ko kuma wahalar tafiya kasa to dan Allah gwamnati ta duba a cikin makarantun da kasu ne da diba inda na kasa su suke shan wahala su je gyara musu saboda su ji daɗin take da rayuwar su inda kasa shi na shan wahala gida shi kuma ba zai iya ce ya tafi makaranta kuma ya ci gaba shan wahala ba zai iya bane ba ba zai iya ba ba zai iya ba to amma inda akwai sauki komai na shi sauki ne duk abin da yake ma yana kuzari yana ne akwai mataimaka to za ga yana ta yi bai sha wahala ba ba ma sai ka matsa mai zuwa za ga yana kawo kanshi
shi yasa nake kokarin na shigo kasar in yi zagayen ganin makarantun nakasassu da wuraren sana'o'insa saboda in sassa da dauka a faifan bidiyo yanda zamu zo mu amfani da shi a murayar Amurka mu ga me suke ciki mu nanan
shi gaskiya ni ko shi ko da na san dai ba ni kada ka fara kira ba amma da lokacin arziki na duk sauran mutan da aka kira ran da zaje ai wannan zagayen duk ake kudan mu
to wallahi
inda ba ake
abin nan sai mu kai ya kan gari ku za ku nuna mana ina ne in muka zo insha
Allah in Allah ya tsaya da ku mun yi alƙawari
to nagode sosai Malam Haruna
Allah ya ruba shi Allah ya saka da alheri Allah ya saka ku
anan tattaunawar tamu da Haruna Muhammad mai sana'ar walda kuma mai bukata ta musamman tarshen kafafu ta kammala a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Lazarus Gresham Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to madalla sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana na wannan mako ga Baba Yakubu Makeri
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito hurucin shugaban kasa Nana Akufo-Addo inda yake tabbatarwa al'umman kasar cewa duk wanda aka kama nasaba da kisar gilla da aka yi wa wani babban soja Maxwell Adam Muhammad zai huskanci shari'a bisa dokokin kasar jaridar Daily Graphic ta ce shi wannan soja Captain Maxwell Adam Muhammad yana guje-guje miƙe jiki ne da safiyar Litinin a garin Dankira Obuasi a jihar tsakiyar Ghana inda wasu ƴan garin suka kai masa hari bisa kuskure suka jefe shi kuma suka kona shi lahira bisa tuhumar dan fashi da makami ne jaridar tace har yau dai al'ummar Ghana sun kasa fahimtar yadda aka yi waɗannan mutane suka yi wa kaftin sojan wannan mummunar kisan sai dai shugaban kasa ya nace cewar duk wanda aka kama da laifi doka za ta yi aiki a kansa ita kuwa jaridar Delegate ta rawaito cewar sojoji sun kai samame a garin da aka kashe dan uwan nasu dake cikin gundumar Afadinchira a jihar tsakiyar Ghana kuma sun tattara matasan garin da ake haƙan zinari a wurin Jaridar Delegate ta ce a cewar wata sanarwar ma'aikatar sojin kasar ta riga ta jibge rundunar sojoji 30 don binciko dalilan da ya janyo wannan kisar gilla da aka yi wa jami'in nata Jaridar ta ce an tattara waɗannan matasan ne bisa zargin su da hannu a cikin kisar sojan Jaridar Delegate ta rawaito kakakin ma'aikatar sojin Colonel Agri Kwashi yana cewar sojojin za su tabbatar da kwarewa a wannan bincike da za su gudanar Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta yi kanun labarai mai cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi bawa kwarewa da kuma kwarin gwiwa da sojojin zaman lafiya na Ghana suke nunawa a fadin duniya. Jaridar ta ce an bayyana wannan yabon ne a wurin wani bukin cire tuta da kuma ajiye furanni da aka yi a birnin Accra na ranar ma'aikatan zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya. jarida ta ce da take jawabi da yawun babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres. Wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya a Ghana Christine Evans Clark ta ce a madadin baki ɗayan hukumomin Majalisar Dinkin Duniya ina yaba wa sojojin kwantar da tarzoma na ƙasar Ghana da irin gudunmuwa da suke yi a faɗin duniya. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa ƙarfi 3:25 na asuba. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garba Kebbi Kalmar, kuna ta Bani ta tara da tarayyar Najeriya. Halal haƙiƙa Ratiba Hannu da ‘yan majalisar tarayya suka yi dangane da ƙudurin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a zuwa da ya zo a kan lokaci kuma ya zo a daidai. Fatan wannan ƙuduri zai zama a aikace domin ya tun da daga ta fasa hannu ya zama doka. Ya kamata kuma a ce a yi aiki da shi 100%. Da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan ƙuduri ya zama alheri ga Najeriya da ɗaukacin al'ummar Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Amerika. Daga Musa Ubane, sarkin gidajen Ringin a Jigawan Najeriya. Albarkar wannan, ni abin da zan ce a wannan lokaci, murnar wannan shekara biyu da Buhari ya yi a kan gadon mulki. A dan Allah dan Annabi Excellency Gwamna Badar, albarkar wannan rana ta shekara biyu cif cif. Dan Allah ya taimaka ya yi mana wannan hanya wacce muka sha nema a gonakin baya daga Ringin zuwa Donko, kuma ya gyara mana wannan hanya daga Kanya babba zuwa Bagura har gaba.
Kama da lasai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan.
Da goma na farko, da goma na biyu, da goma na ƙarshe, duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su, domin ai sau ɗaya ne Ramadan ɗin a shekara. Saboda haka ya yi ƙoƙari ya daure, ya ga ya wahala kansa, don manzon Allah ya ce duk wanda Ramadan ya tsaya sai ya ta bacci bai tashi ya yi ibada ba, Allah ya nesantar da shi gaban rahama. Saboda haka yi ƙoƙari ka wahala kanka cikin wannan wata wurin yin ibada, ka daure wa ainihin wato rowarka, ka ɗauki dukiyar da Allah ya baka, ka ci gaba da taimakawa bayin Allah, musamman waɗanda suke cikin halin ƙaƙani ka yi cikin Ramadan. In ka yi ƙoƙarin wannan, ka yi abin da ya kamata. Daure ka ringa karanta Alƙur'ani a kowane rana, ya zamanto ka samu ka sauke Alƙur'ani cikin watan Ramadan, ko sauka ɗaya ko sauka biyu za ka iya, ko ma fiye da haka. An yadda maka cikin Ramadan, ka wahala kanka wurin wannan.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yawan Hamid ne, idan Allah ya yarda, shugaba Donald Trump na Amurka ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan au ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 akan yanayi ko kuma a'a. Shugaban ya bayyana haka ne a sakon da ya sa a dandalinsa na Twitter jiya Laraba da daddare. Bam da aka boye cikin wata mota jiya Laraba da safe ya fashe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya kashe akalla mutane 90 da raunana fiye da mutane 300. Wani jami'in tsaro da ya ce kada a bayyana sunansa shi ya faɗa wa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bom ɗin. Jiya Laraba aka rantsar da Alexander Vučić a matsayin shugaban ƙasar Serbia. Sa'o'i bayan magoya bayansa sun yi rangama da masu zanga-zanga wanda suke zargin cewa shi mai mulkin kama karya ne.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Kafin mai sallama, barin dik gaisuwar ta'aziyya ga kanan Muhammad Inuwa Bawa, tsohon kantoman mulkin soja na jihar Gombe, wanda Allah ya yi rasuwa ranar Juma'a da safe. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma kyautata namu ƙarshen. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.